نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا أولا يمتشي نرانر لهدي شاشي لقوة الرمضان هجر المأيكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 430, wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 9 miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu na 14 inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna nan cikin tafsirin suratu Yusuf alaihi salam. Kafin mu karanto ayoyin da zamu ci gaba da tafsirin su a wannan majalisi na yau, insha Allah zamu ansa kadan daga cikin tambayoyi da aka rubuto. Wanda yace ni ma'aikacin gwamnati ne, yace na samu wata dama da zan dauki kudin gwamnati ba tare da kowa ya sani ba, saboda a unguwarmu muna da bukatar islamiyya da masallaci. Shin ya halatta in dauka in yi wannan aikin, ko kusa bai halatta ka yi sata don ka gina wa Allah masallaci ba, ko ka gina wa musulmi makaranta? Wannan wato kyakkyawan niyyar ka ba ta halatta maka haram, kyakkyawan niyya ba za ta halatta haram ba. Da Allah madaukaki, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Wannan ba yana nufin ka yi kyakkyawan niyya ka ce kai makasudin ka kaza, ko da kuwa za ka bi hanyar da bata dace ba. Wasila idan ta zama haramun ce, ko da gaya tana da kyau, haramun ne ka yi amfani da wannan wasila din. Kamar yadda ko da wasila tana da kyau, idan gaya ta zama ba mai kyau ba, bai halatta ka yi amfani da wannan wasila ba don ka cimma wata gaya mara kyau. Haka nan idan wasila ta zama haramun ce, gaya ma haramun ce, bai halatta ka yi amfani da wannan damar ba. Sai idan wasila ta zama mai kyau, gaya ma ta zama mai kyau. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah wato kyakkyawa ne, tsaftatacce ne, baya karbar wani abu sai kyakkyawa mai tsafta. Saboda haka idan har kana da sha'awar ka gina masallaci ko makarantar islamiyya unguwarku, sai ka yi aiki tukuru, ka nemi halal ka gina masallaci da wannan. Yana daga cikin irin wato fatawa da aka taba yi wa Lijinatu Da'ima ta Saudiya, wani daga kasashen Turai ya rubuto yana tambayar cewa shi yana zaune a kasar da ba ta musulmi ba, shin ya halatta ya rika hana kudin wuta, wato ya san yadda zai yi dabara ya rika shan wutar gwamnati kyauta tunda kasar kafirai ce? Suka ce haramun ka sha, haramun ka sha. Wato ko da su ba musulmi ba ne, wannan bai halatta maka ka cuce su ba. Ballantana dukiya ta gwamnati dukiyar al'umma ce, ba wai ta gwamnatin ba ce. Dan ka ji ana kudin gwamnati, yana ce gwamnati, ana nufin ita kanta al'umma din. Sauraka, kudin al'umma ne, bai halatta ka dauka ba dan kana da wata kyakkyawan niyya. Ka rubuta wa gwamnatin, idan har masu taimako ne sai ka rubuta musu ka ce to ga bukatar da muke da ita a unguwarmu kaza da kaza, muna bukatar kaza kaza a taimaka mana, ba ka yi bude komar sata ba. Wannan baya dacewa. Wannan yace muna tattaunawa akan tafsirin da aka yi na aya ta 117 da ta 118 na suratu Hud, wanda kai magana akan abubuwan da a'immatul huda suka faɗa. Sai wanda muke magana da shi ya ce ai magabata duk sun yi ɗarika in banda Imamu Ahmad, wai shi yasa ake ce masa Imamu Ahlus Sunna? Shin gaskiya ne wannan magana? Ba magana ce ta mai ilimi ba, magana ce da ya yi ta da kansa, daga aljihunsa ya fito maka da ita, amma ba da ba. magabata idan kana nufin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'ina, wanda wata magana ce da ba wanda ya taba fadar ta, ko su wasu yin tariqa wasu ce maka ga tariqa Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba, wasu ce maka ga ta tabi'ai ba, Sa'id ibn al-Musayyib ko Muhammad ibn Sirin ko Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, su ce ga tariqar su, ko su ce ga tariqa atba'ut tabi'in, sai ga tariqa su Maliku ko ga tariqa Abu Hanifa, duk ba wanda ya taba fadar haka. Yasa idan aka tashi jingina kai zuwa ga mazhaba sai a ce al-maliki mazhaban, sannan kuma sai a faɗi wani daban a ce kuma shine dariqatul ko mashraban, kaga ashe ya nuna su ba basu irin waɗannan dariqu ba. Aqidar waɗannan mutane gaba ɗaya guda ɗaya ce, sun sassaba ne a cikin sha'anin furu', ba abinda ake cewa imani ko kafirci ba, ko abinda ake kira tauhidi ko kuma shirka ba, ba a wannan babin suka saba ba, sun saba ne a cikin inda sabanin ya halatta, kamar yadda muka yi magana akan wannan. Shi kuma Imam Ahmad Ibn Hanbal Ash-Shaybani, dalilin da yasa aka kira shi Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, irin bala'i da ya shiga a zamanin sa, yayin da wasu sarakuna suka yi kokarin su gurbata aqidar al'umma, suka so su yi amfani da mulkin su, lokacin da wasu miyagun malamai na Mu'tazilawa irin su Ahmad ibn Abi Du'ad suka shiga fada, suka kankane, suka nemi cewa sai an tirsasa wa al'umma ta yi aqidar Mu'tazilanci ko ta ki ko ta su, aka rika wato jarrabar malamai da su yadda da cewa Al-Qur'anu makhluq, Al-Qur'ani halittacce ne, wato ba magana ce ta Allah wacce take sifa gare shi ba, dan in ka ce maganar Allah ce dole ka yadda sifar Allah ce, sifar Allah kuma ghairu makhluqa. To aka nemi a tirsasawa malamai akan su yadda da wannan aqidar, anan ne aka samu da dama daga cikin malamai suka tirje, wasu ma suka rasa rayukan su kamar Muhammad ibn Nuh, wasu kuma suka sha dauri da duka kamar Ahmad ibn Hanbal, wanda ya jajirce ya cije ya ga azaba iri iri tun lokacin Ma'mun, duk da cewa ba su yi ido biyu da Ma'mun ba. Ma'mun yana can a wani gari da ake kira Tartus, yana can yana jihadin sa, a lokacin da aka sa aka kamo Imam Ahmad aka kawo shi abin nan Baghdad, shi da Muhammad ibn Nuh aka kawo su fada, shi Muhammad ibn Nuh a hanya ya mutu, Muhammad ibn Hanbal shi kuma a lokacin kafin a kai shi ga Ma'mun, domin Ma'mun ya nemi a kai masa su can inda yake, kafin a kai su shi wannan sarki ya mutu Ma'mun, sai aka sa al-Mu'tasim billah ya ci gaba da dabin hanyar wanda ya gada wajen tinsasa malamai, to shine ya wahalar da Imam Ahmad kwarai da gaske. Sannan al-wasiqu billah, bayan mutuwar al-mu'tasim billah, shi ma ya karba ya dora akan inda wanda ya rasu bai rasuwa ya tsaya. Imam Ahmad da shi da sauran ahli sunna ba su samu kansu ba sai lokacin da shugabanci ya zo hannun al-mutawakkil billah, wanda shi ne ya taimaka wa sunna, shi ya saki Imam Ahmad ya girmama shi, ya dawo masa da martabarsa da matsayinsa, da cewa bai rasa martabarsa din a wurin jama'a ba, dan jama'a sun zura ido su ga cewa wahala zaka sa ya sadu da shi ma ya risna ya ansa wannan abinda suke so ya ansa musu da shi, suka ga cewa Imam Ahmad ya kafe ya ki yadda. To bayan fitowarsa dole mutane suka yi da cewa shi ne jagora, shi ne imam a cikin wannan tafiya ta sunna, wannan shi ne abinda yasa ya zama Imamu Ahlus Sunna. Ba wai ana nufin cewa gabaninsa babu Imamu Ahlus Sunna ba, duk waɗancan a'imma ne na sunna, amma shi a lokacin ya tsaya ne dan ya cece addini ko da ko zai wahala. Shi yasa Ali ibn al-Madini ko waninsa yake cewa Allah ya taimaka wa addinin nan a zamanin da mutane suka yi tayin ridda ta hanyar Sayyidina Abubakar, sannan kuma a zamanin Imamu Ahmad Ubangiji ya taimaka wa wannan addinin ta hanyar Imamu Ahmad ibn Hanbal. Wannan shine dalilin da yasa aka kirawo shi Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, ba batu ne na an yi tariqa ko ba a yi ta ba. To sai shi kuma wanda yake cewa da larabci ya rubuto takardarsa, yace a jiya, wato lokacin da ya rubuta takardar kenan, yake cewa na dai fahimci me yake nufi, wato ya tashi da ciwon ciki mai tsanani ya shiga bayan gida ba tare da yayi addu'a ba, saboda a dimauce yake, ma'ana yana gudawa da yake soci, saboda ka ya dimauce yana tsugunawa sai ya rika maimaita amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su, wai rika karanta wannan ayar, shine yake cewa nan take ya samu sauki, gudawar ta shi ta tsaya. To wai yana so ya ji cewa me yayi hukuncin karanta wannan ayar da ya rika yana kan ba haya. To bai kamata ba kana kan ba haya ka rika karanta alqur'ani. Sannan kuma ita ayar ba addu'a bace, bayani take in ka mutu kai addu'a, kai kaga har lokacin ba addu'ar kai ba, Allah dai ya so ya baka dai lafiyar ne, amma ba wai addu'a kai ba, cewa akai wane ne yake ansa addu'ar mai matsatsi, wanda ya matsu ba wai matsuwa ta ba haya ba, cewa kai ba matsuwar ka ta ba haya ce ko abin nan, wane ne yake ansawa in ba Allah ba? To kai anan ka faɗa abin da Allah ya faɗa dangane da cewa shi ne kadai mai ansa addu'ar matsatsai lokacin da yake cikin matsuwa in ya roƙe shi, to amma kai har yanzu ba kai roƙon ba. To samun waraka ba shi yake nuna cewa kai daidai ba, wato cimma bukata ba shi yake nuna hanyar da aka biyo aka cimmata daidai ba ce. Ya kamata a fahimci wannan, shi yasa matsafi zai yi tsabi kuma ya cimma bukatarsa, dan duba ya duba ya cimma bukatarsa, dan fashi ya nemi fashi ya cimma bukatarsa, wannan ba shi yake nuna hanyar da ya bi daidai ce ba. Saboda haka a daina kiyasta daidai da cimma bukata, akan iya cimma bukata ta hanyar ma da bata dace ba. Ubangiji na iya jarrabar mutum kamar yadda malamai suke faɗa, sai a jarrabi boka da ɗan duba ya rika samun sa'a cikin aikinsa don ya zama ibtila'i gare shi. Wannan ibtila'i ne ba wai cigaba ba ne ya samu, cigaba ne na mai haƙari jiya, Allah ya sauke. Sai wani da ya rubuto takarda, wanda takarda ce da ta shafi su waɗanda suke kula da harkar masallaci, duk da ba laifi a karanta watakila za ta ƙara musu ƙarfin gwiwa. Yake cewa bayan gaisuwa mai yawa, sannan yake cewa yana roƙon malam ya isar da kukana ga hukumar masallaci game da rashin samun fitar sauti mai kyau daga lasifikokin da ke cikin masallaci, domin wanda duk yake cikin masallaci banda waɗanda suke dab da kai zai zama shaida ga wannan magana. Duk lokacin da ake wa'azi ko huduba, sautin baya fita dalla-dalla kamar yadda ake jin shi 100% a waje. Yace yana da kyau a ce sautin da yake fita a cikin masallaci idan har bai fi na waje kyau ba, to akalla zama daidai. Yace ina fata za a duba wannan kuka kuma a gyara don amfanin dimbin musulmin da ke halartar wannan masallaci don sauraron karatu da wa'azi irin wannan lokaci, ko kuma a hudu ba ranar Juma'a. Da fatan waɗanda ka yi kira domin su sun ji. Muna nan cikin faifanmu na ƙarshe. Annabi Yusuf alaihi salam da ‘yan uwansa bayan sun zo neman abinci, lokacin da ya ce da su ba zai kuma ba su abinci ba, ba zai kuma musu awo ba sai sun zo da ɗan uwansa, ko kuma sai sun zo da ɗan uwansu. Bayan sun je sun lallashi ubansu, sun yi ƙarfin alkawari, sun ɗauka ƙarfin alkawari cewa a wannan karan za su dawo da ɗan uwansu lafiya gida, ba tare da sun salwantar da shi ba irin yadda suka yi a lokacin da suka fito da Annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Yaqub ya yarda da wannan, duk da cewa yana cike yana ɗari-ɗari yana ɗarɗar, haka dai Yaqub ya ba su shi suka taho. Lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya ga ɗan uwansa, sai ya ja ɗan uwansa jikinsa ya gaya masa cewa ni ɗan uwanka ne, inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malu, ni ɗan uwanka ne, don haka kada ka shiga damuwa akan abin da kaga suna aikatawa. Ya nuna masa irin dabarun da zai yi har ya ga cewa haƙansa ya cimma ruwa, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da ‘yan uwansa, ya haɗa shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa lafiya. To ayoyin da muka karanta a jiya, wanda muna tsakiyar fassarar su lokaci ya kure, suna nuna mana irin dabaru daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya shirya wa Annabi Yusuf alaihi salam, kamar yadda yake kazalika kidna li Yusuf. To waɗannan dabaru su ne waɗanda jiya muke magana a kansu. Dabara ta farko dai, tun zuwansu a karo na farko suna neman a ba su abinci, ya mayar musu da hajarsu cikin kayan abincinsu, ba don komai ba, don in sun je su dawo. la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila alim la'allahum yarji'un wa la'allako in sun gane su kuma dawo ko dai su dawo saboda su ce an manta ba a karbi kudin ba ko kuma su dawo saboda suna ga yanzu suna da wata dama su sake yin wani awa tunda suna da wato sauran kudi a hannunsu ko su dawo domin sun fahimci cewa annabi Yusuf alaihi salam mutun ne mai karamci saboda haka idan sun dawo zai musu karamci ya kuma yi musu awo ballantana ma ga abin da za su bayar a madadin awo din a hannunsu wato dai dalilai daban-daban za su sa su dawo idan sun ga wannan kaya nasu ko hajarsu an mayar musu cikin kayansu kaga dabara ta farko kenan dabara ta biyu yace da su ba zai yi musu awo ba har sai sun zo bi akhil lakum min abikum sai kun zo da dan uwanku dan uba da kuke yan ubanni da shi idan ba ku zo ba in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to ba ku da awo kuma a gurina kada kuma ku yadda ku kusance ni wannan ma dabara ce kaga ainihin anan ya yi musu da baibayi ba yadda za a yi in har suna buƙatar awo kuma suna buƙata tunda shekarar da aka fara fari shekarar suka zo neman akwai buƙatar akwai shekaru nan gaba wanda za a yi ta famar rashin wato abinci a gari dole ne su kuma dawowa ballantana kuma su gida ne babba akwai mutane da yawa ga annabi Yaqub ga ƴaƴansa su ba kuma ga ƴaƴansu saboda haka suna da yawa ana cewa sun kai su wajen 60 zuwa 70 kaga ashe za su buƙaci abinci isasshe saboda haka yayi wannan kaga dabara ta biyu bayan sun zo da dan uwan nasu sai ya ja dan uwan su kusa da shi ya rada masa cewa inni ana akuka fala tabta'iz bima kanu ya'malun ni dan uwanka ne kada ka damu da abin da suke kaga anan ya nutsar da hankalin dan uwansa ba zai ci gaba da jin tsoro ba dan baya dacewa ka tsoratar da musulmi ba bisa haƙƙi ba babu laifin da dan uwansa ya masa ballantana ya rike shi ya sashi cikin zulmi da fargaba don haka ya kamata ya san me zai faru kafin ya faru ya gaya masa ni dan uwansa ne kuma ya nuna masa cewa ga abin da zai yi zai sanya kwanan awo ko kwanan shan sarki cikin kayansa kaga wannan ita ma dabara ce dabara ta hudu sannan bayan an yi haka sai ya bari sai da suka fita sun yi nisa fa azzana mu'azzinun ayyatuha al-ayru innakum latariqun me yekuwa yekuwa ya ku ayarin nan lalle fa ku barayi ne kaga anan ya bari sai da suka yi nisa ba a nemi wannan abun a lokacin suna nan ba za su iya cewa wani ne ya tura musu amma in har sun dauka yansu sun fita a iya cewa an bincika ba a gani ba an biyo sau kuma duk waɗanda suke can ba a samu a gurinsu ba don haka su kadai ake tuhuma da wannan satar don haka an biyo sau a abin nan kun ga wannan ita ce dabara ta nawa ta biyar ko ta hudu ta biyar dabara ta shida da aka tashi yayi kuwa akai ba a bi su ɗaya-ɗaya bayan ɗaya don a nuna musu cewa abun fa ya watsu kowa ya ji cewa an yi sata kuma ku ake tuhuma da wannan satar shi yasa ma me ya kwaye shela da ƙarfi kaga kowa zai ji innakum latariqun sannan dabara ta bakwai bai ce yanzu kun ce ta biyar na faɗi ta shida ta bakwai bai ce da su innakum latariquna suwa almaliki ba ko astikaya don kada ƙarya ta shigo nan ce innakum latariquna lalle ku ɓarayi ne a nan muka ce a larabce wanda ya ci amana akan iya kira shi ɓarawo kamar yadda malamai suka faɗa tunda kuwa sun ɗauke Yusufu daga ubansa ta hanyar za su je da shi wajen kiwo su dawo suka jefa shi rijiya wanda har da ƙarshe ya zo ya rabu da mahaifinsa to kaga anan sun ci amanan mahaifinsu kamar sun sace Yusuf daga hannun mahaifinsu kaga anan ya iya ce musu sariquna bisa ga wannan duba don haka ka ce innakum da sariquna wato ku kun sace Yusuf amma ba a faɗi abin da aka sata ɗin ba sai aka yi shiru wanda ya halatta daman a shari'a a yi irin wannan magana wacce za ta ɗauki har abin nan kuma ma inda a ce ma ya ce da su ɓarayin ne sannan daga baya aka bincika aka kamar ɗan uwansa ne ya yi sata duk da cewa bai yi sata ba kaga kamar an manna masa sata alhalin bai yi sata ba a nan kaga a kamar zai cutu a manna mutum sata alhalin bai yi sata ba to a nan akwai abin da malamai suke cewa idan da yardan mutum aka yi amfani da wata dabara ko da ko zai cutu a cikin dabarar amma da izininsa da yaddarsa wannan babu komai a shari'a za mu kawo misali akan wannan sannan bayan haka dabara ta nawa kenan ta takwas da aka yi wannan shela suka ce su ba su zo ma ji'na li nusila fil ardi wa ma kunna sariqin a lokacin sai aka yi kokari a ji hukunci daga bakin su qalu fa ba jazaohu in kuntum kadibin qalu jazaohu man wajada fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika rajul zalimin saboda haka sai aka nemi su yi hukunci da kansu kaga anan an daure su tunda su suka yanke wannan hukuncin daga baba za su ce ba mu yadda da hukuncin da aka yi mana ba dan azzalice mu dan sun ce haka suke yin hukunci da shari'a su a garin su wanda ita ce shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam da ayyansa saboda kaga wannan dabara ce ta yadda ba za su dawo su ce za su koma baya ba sannan dabara ta nawa ta tara wato ba a fara binciken kayan su ba sai da aka karbi hukuncin daga bakin su wato bai fara cewa to abincika in an gano barawan a ce to meye za a yi masa meye horansa sai aka fara cewa meye horan barawan dan su a lokacin ba sa kawowa a ransu cewa za a samu wannan kwanan awo a cikin kayansu ba sa jin haka ko kadan ba sa tunanin haka don haka kowane hukunci za su fada musamman ba wanda suka san shine hukuncin da suke aiki da shi ga barayi don haka sai aka fara jin hukuncin kafin a fara binciken da a ce an fara binciken suka ga an binciko kuma wannan kwanan awo daga cikin kayan Binyamin bayan gashi kuma sun yi alkawarin za su koma da shi me kake zato za su ce a rike shi man waje da firani fa huwa jazaa'u ba za su faɗa haka ba sai su ce to ku yi mana hukuncin da kuka ga ya kamata to kaga an ɗaure su sun riga sun faɗi hukunci sannan kuma abin ya zo ya faru ba yadda suke tsammanin zai faru ba to kaga wannan dabara ce ta tattara dabara ta goma mabada'a bi auriyatihim qabla wi'a'i akhihi da ya tashi sai ya fara da binciken ɗaurin su kayayyakin su aka fara bincike kafin binciken kayan ɗan uwansa da a ce yana tashi kai tsaye ya fara da binciken kayan ɗan uwansa sai ya aka yi to ka san yana nan ya aka yi kana duka tsallake kayan da ka zo ka duro kan wannan alamar cewa akwai wata makida akwai wata dasisa a ƙarƙashin ƙasa to dan kada a kawo wannan shubuhar ko wannan tuhumar sai aka bagarar da su sai aka rika binciken kayan da an tabbata babu a ciki sannan da ƙarshe sun mastakharaja min wa akhi shi yasa Allah ce kazalika kidna li yusuf haka muka shirya wa annabi yusuf irin waɗannan dabaru ma kana da ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah bai yiwa ainihin ya iya rike dan uwansa karkashin shari'ar sarkin Masar illa an yasha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya so illa zai iya zama istisna'i ne min qati illa an yasha Allah sai dai abinda Allah ya so wato lakin ma sha Allah huwa alladhi kana abinda ubangiji ya so shine wannan tsarin da ya masa ko ya zama istisna'i ne muttasil wato bayyiwa ya karbi dan uwan ya rike dan uwansa ta hanyar abinda dokokin Masar sai dai in Allah ya so ya samu masa wata hanyar a ƙarƙashin wannan dokokin da zai iya rike amma ba wannan hanyar ba saboda haka istisna'in zai iya daukan duka waɗannan ma'anoni guda biyu saboda haka mu saki karanta ayoyin da suka gabata sannan kuma mu ci gaba mu fara daga falan majahazahu bismillah aya ta 70
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الحير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين وبدأ بأرعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج ما من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
فلما جهزهم بجهازهم يا عند يشري امسكا يكن سجعل السقايه في رحل اخيه سيسنيا قانا او اتكن كاين دان اوانسا ثم اذن مؤذن سنن من شيلا ييك وايتها العير انكم لسارقون يا كو wannan ayari lalle ku fa barayi ne قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون sai suka ce bayan sun fuskanto yaran yusuf alaihi salam ماذا تفقدون menene ya bace muku ki nema kaga a ce ba su ce menene aka sace muku ba dan ba sa tsammanin ma wata sata sun akai su dai ba san sun yi sata ba don haka sai suka ce menene ya bace kuke nema tare da cewa an kira su barayi qalu nafqidu suwa al-malik tace mun rasa wato abin nan kwadan awan sarkin Masar ne mun rasa kwalan su kaga anan ba su ce an sace ba tunda anan sun faɗa abin da aka sata din sun faɗi suwa a ɗin to su shi kuma suwa ba sata su akai ba ɗauka akai aka sa shi a cikin kayan wani da gangan saboda kaga ba za su ce an sace kwanan awan sarki ba don haka sai ba su kawo kalmar sata ba anan sai suka ce mun rasa suwa al-maliki saboda haka muna neman sa ne kaga wannan gaskiya suka faɗa wali ban ja'a bihi ibnu ba'ir wa ana bihi za'if wanda duk ya kawo mana shi to babu shakka yana da wato kayan raƙumi na abinci me shele yace wa ana bihi za'im kuma ni ne lamuni ne akan wannan wato zan la lamunci koda ya kawo aka ki bashi to yazo ni in bashi wannan shine lamuni addaman qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nusra fil ard suka ce tallahi wallahi mun rantsi da Allah laqad alimtum haqiqa lalle kun sani ma ji'na li nusra fil ard ba mu zo nan kasar ba domin mu yi banda wato kun sani saboda kun san halayenmu da dabi'unmu ba wanda karo farko ba muka zo kasar nan don haka kun san dabi'unmu ba wanda za su yi sata bane don haka mu ba mu baro garinmu ba da niyyar sata sai ma ji'na linufsida fil ardi ba mu baro garinmu ba da niyyar sata ba ballantana har mu zo mu yi muku sata wa ma kunna sariqina kuma ba mu taba zama barayi ba ballantana a ce mun taba yin sata muka tuba yanzu kuma ainihin muka zo za mu yi muku sata قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين سكتي تو menene sakamakon shi barawa in aka same shi menene horan da za a yi masa in har ƙarya kuke na cewa ku ba barayi bane قالوا sai suka ce jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazao sakamakon sa wato horan da za a yi masa wanda aka sami kayan a cikin kayansa cikin daurin sa fa huwa jazaohu a rike shi shine sakamakon wato a wannan ita ce shari'ar da ake shari'ar Annabi Ibrahim alayhis salam da ƴaƴansa idan aka samu barawo to shikenan sai a danka shi a hannun wanda ya wasata ya zama bawansa ya je ya taimasa aiki ta masa aiki har sai ranar da ya ga dama ya sake shi ko ya rike shi har abada to wannan ita ce dokar a lokacin saboda haka sai suka faɗi dokar da ita ake shari'a da ita a lokacin su abin nan a usurar su a gidan su suka ce kazalika najjiz zalimin haka nan muke saka kawo barayi wato masu sata don haka wanda duk yayi sata ga yadda muke masa amma a shari'ar Masar a lokacin wato shari'ar gargajiya da ake aiki da ita a wannan lokaci shine duk wanda yayi sata sai a kamo shi a yi masa bulala sannan kuma ya biya abin da ya sata ninki biyu wato a ninka masa kudin abin da ya sata ya biya wanda shine abin da ake aiki da shi kaga da a ce an yi aiki da dokar da ita ce dokar Masar a lokacin da ba za a rike Binyamin ba. Da haka sai ya musu tarko sai suka fada cikin tarkonsa. Da haka yace menene sakamakon, suka ce sakamakon wanda aka samu a rike shi. Saboda haka kaga ya samu abin da zai rike dan uwansa. Fabada bi awiyatihi qabla wiya'i akhihi, sai ya fara da bincike da kayayyakin su, ko dai Annabi Yusuf alaihi salam shi da kansa, ko ya sa yaransa. In ya sa yaransa ma za a iya cewa ya fara, za a iya cewa ya fara, ko da kuwa ba abin da ai ya ce gwamna ya fara gina gidajen nan da yace zai gina. Kaga ai ba shi zai je ya kama ginin da kansa ba, ba shi zai kwaba kasa ba ya dau bulo ya dora bulo, sai dai ya sa ayi. To kasancewar sa shi zai sa ayi, sai a ce yayi, a ce ya gina masallaci, ya gina makaranta, yayi kaza, yayi kaza, duk kuma sawa akai. Wani ma abin da yayi bai je ya gani ba, amma kuma an ce yayi. Wannan shine suke cewa a lugar larabci al-majazul aqli, alaka tsakanin wanda aka jingidawa da shi wanda ya aikin, alaka da ke tsakanin su shine umarni. Wannan alaka ta umarni da ba da dama a jingida masa aikin kai tsaye. Saboda haka koda yaron Annabi Yusuf ne alaihi salam yayi aikin, za a iya cewa Annabi Yusuf yayi. Wa bada'a bi awiyatihim qabla wiya'i akhihi, kafin binciken kayan dan uwansa. Thumma istakhrajaha min wiya'i akhihi, da karshe sai ya fitar da wannan abin shan. Kaga ad-damir huna istakhrajaha, yana kuma ga sikaya, kun san an kawo sikaya, sannan kuma aka kawo suwa. Sikaya muannas ne, amma suwa muzakkar ne. Kaga da an maida damiri zuwa ga suwa, sai a ce thumma istakhrajahu. To dan Allah maka don abu ɗaya ne, da suwa din da sikaya din abu ɗaya ne, domin kwanan da yake sha a cikinsa shine kuma ake yin awan da shi. Allah sai ya ce kazalika kidna li yusuf, haka muka tsara wa Yusuf alayhi salam dabaru. Ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki, baya yuwa gare shi, ba zai taɓa yuwa gare shi ya riƙe ɗan uwansa ta hanyar shari'ar sarkin Masar ba. Wato shari'ar da ake yi a Masar ba za ta taɓa ba shi dama ya riƙe ɗan uwansa ba, dokar da ake bi a wannan guri. Jamaluddin al-Qasimi yake cewa fadabbara ta'ala ma hatama bihi ikhwatu Yusuf ala sariq, ubangiji sai ya tsara wa Annabi Yusuf alayhi salam abinda dan uwan Yusuf suka yi hukunci da shi ga barawo wanda ya jawo aka kama wannan barawo. Li isali Yusuf ila arabihi, don ya isar da Yusuf alayhi salam zuwa ga bukatarsa. Rahmatan minhu fadla, dan ya zan rahama gare shi da kuma falala ga Annabi Yusuf alayhi salam. Sai ya ce wa fihi i'lamu bi anna Yusuf ma kana yatajawazu qanun al-malik, wanda ya nuna maka cewa Yusuf bai iya ketare dokar sarki, duk da ba ta Allah bace, to amma bai iya ketare ta. Da a ce zai iya ketare ta, Allah ba zai ce ma kana li ya'khudha aqahu fi dinil maliki ba, ba zai buƙaci dabarar sai an yi musu wani tarku sun fada ba, sai da za su faɗi wata dokar da za su sa a rike shi. Shi yasa yace wannan yana nuna maka cewa baya iya ƙetare dokar sarki, wa illa lastabadda bima sha'a, da yana iya ƙetarewa da yayi abin da ya ga dama. Wa hadha min wufuri fitnatihi, wannan kuma yana nuna kaifin kwakwalwar shi Annabi Yusuf alaihi salam, tunda da a ce ya fito karamfiya da dokokin sarki, yana musu kwasar karam mahaukaciya, kada ga za su kai labari da sarki, nan da nan sarki zai cire shi, domin zai ga barazana ce ga mulkinsa, dan yana ga dokokin nan da ake bi su suke tsare masa mulki. Matuƙar za a karya su, to wannan zai zama barazana ga mulkinsa, ba zai kyale shi ba. Don haka Annabi Yusuf alaihi salam domin maslaha ga mutane, kaga a Masar gaba ɗaya ba wanda aka ce ya yi imani da shi a lokacin. Inda aka samu waɗanda suka yi imani shi ne lokacin da 'yan uwansa suka zo shi da mahaifansa da danginsa, nan ne aka samu musulmi. Wannan kuma baya rage martabar Annabi, baya kuma nuna ba manzo ba ne, manzo ne tunda mun ji wa'azin da ya yi a kurkuku, ya kirawo mutane a arbabu mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahar, mun ji kuma abinda mu'minu ali fir'aun yake faɗa, hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, kaga shi manzo ne. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam manzo ne, wannan kasancewar ba a yi imani da shi ba shi zai rage wa matsayi ba. Annabi Ibrahim kuluba yana khalilur rahman ne, yana daga cikin ulul azm min ar-rusul, bal shi ne na biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi sai shi, amma mutum nawa ne suka yi imani da shi. Ka karanta Qur'ani kakaf zaka ji mutum nawa ne suka yi imani da Annabi Ibrahim alaihi salam, daga shi sai matarsa sai Lut su kenan, amma ba a gaya maka wanda suka yi imani. Wa amana lahu Lut, Allah ya ce fa amana lahu Lut, Lut shi ne imani da shi, sai kuma matarsa, sai kuma lokacin da ya hijira ya samu wannan kwarkwara hajar, wannan kuma samun ta yi a Falastin ba a Iraki ba, a nan Iraki babu wanda ya imani da shi, an gane ko? Wannan aka ga bai rage matsayinsa ba, saboda haka dan kana da awa ba a yarda da abin da kake faɗa ba, wannan ba shi yake nuna da awarka ba gaskiya ba ce, kuma wannan ba shi yake nuna sai ka yi rigima da jama'a sun yarda ba, dan kai ba a yarda ba, shi kenan wannan ba zai rage maka matsayi a gurin Allah ba, lasta alayhim bi musaitir, kai ba mai tilastawa ba ne mai matsawa sai an yi abin da ƙarfi, kai mai faɗa ne kawai, ka faɗa shi kenan, in an yarda a yi, in ba a yarda ba shi kenan. Wannan kuma ita ce ka'ida ta zamantakewa ta ɗan adam ma duka, da musuluncin da ba musuluncin ba gaba ɗaya, kowa ya zo ya faɗi abin da ya yarda da shi, wanda yake ganin ya yarda da wancan yabi, wanda yake ganin bai yarda da shi bai bari. Allah cewa ayi da kiristoci, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujjojinku, ta yaya za a yi ka kawo hujjarka ba ka yi magana ba, ai sai ka ga an baka dama ka faɗa ka gano, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, kuna da wani ilimin da za ku kawo mana, in kuna da shi ku faɗa, ashe kaga ba wa mutum dama ake yi, amma ka ce a kama wani saboda ya faɗa abinda baka so, kaga wannan ya nuna baka da hujjar da za ka faɗa, dan inda kana da hujjar sai ka faɗa, ba ta za ka yi a kama wani ba, ko a rufe wani ko a hana wani, matuƙar dai wani tun nan ba cewa ya aje a kai maka hari ba, ba cewa aje a dake ka ba, ba cewa aje a kwace kayanka ba, ba cewa aje a tashi masallacinka ba, ba cewa kawai dai yana faɗar abin da ya yarda da shi ne, kuma bai wuce ya karanta ya fassara ba, ya karanta ya fassara, kai ma sai karanta ka fassara, kowa zai shaida ne a wannan masallaci ba mu taɓa kiran wani muka zage shi ba, sai kowa shaida ne akan wannan, ba wani wanda zai iya kawo kasa ɗaya tun da muka fara karatu a wannan masallaci da a ciki muka kira wani muka zage shi, illa iyaka mu ce wani a littafinsa kaza ya ce kaza, ga kuma mu abinda muka fahimta Allah da manzansa sun faɗa, ya rage idan fahimtar mu ba daidai ba ce, kai ba a matsayinka na malami sai ka fito ka yi wa mutane bayani ko? Ka ce abinda suka fahimta ba su gane ba, don ga yadda abin yake ga yadda abin yake, ko littafin da suka karanta ba daidai suka karanta shi ba, kai ma ka ɗauko shi ka karanta shi ne, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, ilimin aka ce a fito da shi. Amma a ƙasa irin wannan da ta haɗa addinai daban-daban, ta haɗa al'ummomi daban-daban, ta haɗa ra'ayyuka daban-daban, ƙwaƙwale daban-daban, ilimin muka iri-iri, ka zo ka ce wani a bashi ya faɗa, wani kai ya faɗa, wannan in kai haka to ka saba tsarin zamantakewa na ɗan adam, duk inda aka samu irin wannan shi ne ake samun rashin zaman lafiya. Amma in dai aka baka ka faɗi hujjarka, babu zagi babu cin mutunci, ya rage maganar da mutum zai faɗa ka ce da ita zagi, kaga wannan wani abu ne da kai ka fassara shi a matsayin zagi. Yanzu wani kana karanta Qur'ani cewa zai zagi kake yi, Qur'ani ne kake karanta abin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da karanta Quraisha al-Qur'ani mai suka ce yana zagin allolinsu, suka je gurin Abu Talib suka ce ka hana dan uwanka zagin allolinmu da wawantar da iyayenmu. Annabi bai taba zagin allolinsu ba, bai taba wawantar da wani ba, shi dai yana cewa a bautawa Allah kada a yi shirka, a yi bautar Allah kada a yi shirka, duk wani abin da za a bauta ba Allah ba, to shirme aka yi, Allah madaukakin sarki ba zai wa zai karbi wannan ibada ba, kuma zai yi ukuba ga wanda ya mutu yana wannan ibada, abin da yake faɗa kenan. To amma sai suka kira abin zagi, saboda haka kaga ashe ka ce abu kaza zagi ne, sai masu hankali sun zauna sun saurara su ji cewa ina zagin yake, in suka kasa kunne sai suka ji ayoyi ake karantawa, hadisi ake karantawa, littattafai ne ake faɗar, littafi kaza an ce kaza, littafi kaza an ce kaza, idan har ka ce wannan shine zagi, kaga sai dai a kulle kofar ilimi gaba ɗaya, duk jami'o'i a rufe su, dan duk zage-zage suke yi, dan duk abin da ake a jami'o'i kenan, ba bincike ake a jami'o'i a fito da wannan abin nan, zamantakewar musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan, akan wannan ta ginu. Kirista zai yi wa'azinsa ya ce Allah Isa Allah, Maryam Allah, sannan Allah Allah, kuma uku ɗaya, kaga a gurinka kai ba za ka yarda da wannan ba, a gurinka abin da alkur'ani yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha, a gurinka alkur'ani abin da yake cewa wannan kafirci ne, amma shi mai fadar haka bai taba yarda da cewa kafircin bane, dan inda ya yarda ba zai ci gaba da fada ba, kuma bai yarda shi kafirin bane, kai yake ma kallon kafirci. Wannan ya hana ka, ya sa hukuma ta dau mataki akan ka daina karantar da qur'aninka, ka daina fassara qur'aninka, saboda akwai abokan zamanka su ba su yarda da wannan abu, haka wannan babu adalci. in aka ce za a yi haka to sai da duk addinan gaba ɗaya a aje su, to kuma in kama aje addinai akwai bambancin ra'ayi na zamantakewa, kuma akwai na siyasa, akwai na kasuwanci, akwai na gidaje, akwai na kabila, akwai na komai, duk za a iya samun bambancin ra'ayi. Don haka ɗan adam dole ne ka ba shi dama ya faɗa, illa iyaka kowa ya a bar shi da hankalinsa ya aiki. Haka musulunci ya zo da shi. Musulunci shi kansa ba a nemi ka tirsa samun wani ba. La ikraha fi din, qad tabayyana rusul min al-ghay, babu tilastawa. Saboda haka a nan Al-Qasimi yake ce mana Annabi Yusuf alayhi salam a zamansa a wannan guri baya saba wa dokar wannan sarki, ba da haka ba da sai abin da ya ga dama, sai ya ce wa hadha min wuquri fitnatihi. Kaga ke da ashe shi ma yana ganin cewa wannan sarki bai musulunta ba, kuma dokokin da ake aiki da shi a lokacin ba su ne dokokin da ake aiki da su addinin Annabi Ibrahim alayhi salam ba, gidan su Annabi Yusuf da ya abin nan. Don haka ma sai ya ci gaba da cewa wa yustadallu bihi ala jawazi tasmiyati qawanin min al-kufri dinan laha. Kaga wannan za iya yin hujja da shi inji Qasimi bisa kiran dokokin da suke na addinai da suke da ba na Allah ba, a kirawo su addini ga waɗanda suke bin su, domin Allah ya ce ma kana li akuza akahu fi dinil maliki, yace ayoyin da suke nuna wannan suna da yawa. Da ƙarshe Allah ya ce illa an yasha Allah, sai dai abinda Allah sai Allah ya so, wato sai abinda Allah ya so, abinda Allah ya so shi zai wakala. In Allah madaukakin sarki ya so ya karba abin nan ya rike dan uwansa ta wata hanyar ba wannan ba ma, Ubangiji sai ya nuna masa wannan hanyar, domin duk wannan aiki na Allah ne. Narfa'u darajatin man nasha, muna ɗaukaka darajojin wanda muka so, wato matsayin wanda muka so ta hanyar ilimi, kamar yadda muka ɗaukaka darajar Annabi Yusuf alayhi salam ta hanyar kirsa masa waɗannan dabaru har ya kai ga cimma manufarsa ba tare da ta da ƙura ba. Wannan ilimi ne. Don haka muna ba wa mutane ilimi daban-daban wanda za mu ɗaukaka darajar su da shi. Kaga anan sai aka kawo narfa'u da sigar mustaqbal, da sigar istiqbali, wato muna ɗaukaka don a nuna maka cewa wannan sunna ce ta Ubangiji mai ɗorewa. Wato duk inda aka samu mutum mai ilimi, to wanda ilimin shi ke ɗaukaka shi, ilimi na ɗaukaka mutum. Sai ya ce wa fauqa kulli dhi ilmin alim, sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi, har a kai ga ilimin Allah wanda shi ne kat, babu kuma sama da shi. In kana takaba da ilimi, to akwai wanda yake sama da kai. In shi ma yana takaba da nashi, akwai wanda yake sama da shi. In shi ma haka dai Ubangiji ya rarraba ilimi daban-daban. In kana takaba da ilimi kaza, to a wani fannin kuma an fi ka. Haka dai abubuwa suke tafiya. Don haka dan adam a babin ilimi baya iya cewa ya rufe kofa, daga kaulinsa an rufe kat, ba za a iya samun kari ba. A'a, akwai matsalar da za ka ɗauku ka samu wani ya yi rubutu shafi uku, kana tsammanin cewa iyalan shafi uku an gama ƙalƙale matsalar gaba ɗaya, sai ka samu wani ya rubuta shafi 30, yayin da wance ya karanta shafi 30 yana tsammanin shafi 30 ɗin nan ya gama samar da waraka, sai ya samu wani ya rubuta shafi 300. To haka abin yake ta tafiya. Shi ya sa ilimi baya san gaggawa, baya san garaji. Kada kawai da ka samu wani littafi kamar chocolate ka dan tattauna, kaga wata ƴan matsala ta fito jikinka yana rawa yana bari, so kake ka hau minbari ko ka hau kujera ka ce to ashe daman muna ta yin abu ba dazu-dazun nan, ga samu wani littafi an bani shi wani littafi haka dan mitsi haka, shi kenan ka fito ka kawo wani tarnatsi a cikin jama'a, wannan bai dace ba. Abin da ya dace duk matsalar da ka danta baƙuwa, to yi ƙoƙari ka haɗu da ƴan uwanka ɗaliban ilimi ku tattauna ta, ai bincike mai zurfi kafin ka fito ka faɗi wa mutane cewa ai ka gano abu kaza, ashe ba haka yake ba. Shi yasa wanda yake ilimi shi yake gane jahilcinsa, wanda baya ilimi kullun gani yake shi yafi kowa, amma mai ilimi kullun gane jahilcinsa yake, gane kusurinsa yake. Shi yasa Imam Shafi'i yake cewa kullama zidtu ilman zadani ilmi ilman bijahli, duk sanda na ƙara nutsuwa cikin ilimi, ilimi na yana ƙara nuna min cewa ashe ni jiya jahili ne, wato ni ashe jiya ban san wannan abun ba. To haka mai ilimi, shi yasa ilimi ba ya da ƙarshe, teku ne da ba ya da gaci, baharun ne la sahila lahu, in ka shige shi ba za ka kai gacinsa ba, kuma kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa, kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa. Shi yasa waɗanda suka nutsu cikin ilimi sun fi kowa nutsuwa, wanda suke baki-baki suna fadam-fadam a baki-baki gani suke iya zurfin abin kenan, sai kaga sun fi kowa kuma ta ratsi da ta da jijiyar wuya. Amma wanda suka yi zurfi suna jin tsoro. Shi yasa Imam Malik idan ya yi fatawa yakan ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaiqinin, abin nan da muke faɗa haka muke tsammaninsa, amma kuma ba mun ce 100% yaqini ba ne. Imam Malik kenan, Imam Daril Hijra, wanda a zamaninsa a garinsa babu yashi. قالوا
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فعثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
قالوا سيسك في إن يسرق إذن هرياي ساكا فقد سرق أخ له من قبل wani dan uwansa ma da can ya taba yin sata fa asarraha yusufu fi nafsihi sai yusufu ya boye wannan magana a cikin ransa walam yubdiha lahum baynuna musuqati ransa ba qala yace antum sharrun makanan ku kuka fi sharrun matsayi wallahu a'lamu bima tasifuna kuma Allah ne mafi sani da abin da kuke sifantawa wato lokacin da abin kawai suka ga an tsamo abin nan daga cikin kayan dan uwansa wanda ba su taba zato ba kaga babu shakka za su imauci alqur'ani duk bai gaya maka irin imuwar da suka yi ba ya barka da kokolwarka kai ta tunanin wace irin imuwa za su samu kansu a ci abinda ba sa tsammani sun ce wa ma kunna sarikin ma ji'na li nafsina fil ard wa ma kunna sarikin ba sa taba tsammanin cikin su za iya sahu fito da wannan abu sai gashi kawai an dago shi ana gashi an gashi wani irin rikicewa za su yi wace irin magana za su faɗa da haka suna neman yanzu mai za su faɗa su kare kansu in ya so su takaita tuhumar a cikin wannan dan uwan nasu shi kadai ya nuna ba ɗabi'arsu bace su kuma wannan sata ya gaje shi ne ta ɓangaren uwarsa don haka laifin uwan ne ba laifin ubansu bane da suka yi tarayya a ciki in ya sirik faqad saraka akhun lahu min qabl annabi yusuf ya taɓa sata annabi yusuf bai sata alqur'ani bai gaya mana ya yi sata ba su ma kuma sun tuhume shi ne tun farko da cewa ubansu ya fi san shi ba su tuhume shi da cewa ya yi sata ba da yusufu wa aqahu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba wannan ita ce tuhumar da suka yi har suka yi kokarin fatar da annabi yusuf alaihi salam fa amma anan kuma sun ce in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl ana akwai isra'iliya da ake fada cewa ko tun abin nan yana karami lokacin yana hannun wata gwaggwansa ubansa da ya so karbansa shi kenan da ya zo zai tafi da shi ita kuma ba sa so a tafi da shi to akwai wani abin nan wani wata damara wacce take sun gaje ta tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam na danta ne shi kenan sai ta daura masa sai aka ce ai wata damara ta bace sai aka yi ta neman damara ana sai aka ce a duba kugun Yusuf ana duba sai an danta sai aka ce a shikenan shi ya sata tunda kuma shari'a sun an yi sata rike mutum ake shikenan kaga sai ta rike shi daman ba ta so ya tafi shikenan sai ta rike shi har sai da ta mutu sannan sai koma gurin ubansa sai suka ce wannan ita ce satar da suke nufi faqad saraka akhun lahu wannan isra'iliya ne ba abin da yake nuna ya tabbata sannan a wata kissar kuma a ce a gunki ya sata na kakansa na wajen uwa gunkin kakansa da wajen uwa ya sace shi ne ake cewa ya yi sata to amma mu abinda za mu fahimta dai a nan ƙoƙarin yadda za su kuɓutar da kansu ne kuma su taƙaita tuhumar cikin wata zawuya a ƙanƙalwa kada a faɗaɗa ta yanzu su ma a riƙa yi musu kallon ɓarayi ne tun daga ɗan'uwansu ya yi sata su ma kenan za su yi sata sai suka ce in har ya yi sata in ya sirik faqad saraka akhun lahu min qabl ɗan'uwansa ma da can ya taɓa yin sata nan suna nufin dan uwansa wanda yake shakiki shine annabi Yusuf alaihi salam suli abaini don haka kenan abinda suke ishara zuwa gare shi ya gaji sata ne ta bangaren mahaifiyarsa ba ta bangaren ubansu ba da suka yi tarayya fa asarraha yusufu fi nafsi yusuf sai ya boye wannan ya binsa wannan ya ji ta a ransa tunda a majalisin sa ake duk ba su gane shi ne ba nace in yayi sata da man dan uwansa ya taba yin sata walam yubdi halahum bai fito ya nuna musu bacin ransa ba ta yadda za su fahimci cewa anya wannan ba shine Yusuf din ba sai ya koye ya shanye ya waye shi qala antum sharrun makanan wasu ce wa lam yubdiha tana komawa zuwa ga waccan kalma in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl wannan damiri zaka fassara damirin da maquda ko al maqala in yubdiha wa lam yubdi hadhihi al maqalata lahum ko kuma wa lam yubdiha yana komawa zuwa ga antum sharrun makanan wallahu alam bima tasifun wato wannan magana ta ƙarshe ya faɗe ta ne a ransa, bai fito ya faɗa musu ƙarara suka ji ba. Yace antum sharrun makanan, ku kuka fi sharrun matsayi, wato matsayinku ya fi na Annabi Yusuf, ya fi na wannan yaron da kuke tuhuma da sata sharri, domin shi ya san duk abubuwan da suka yi, ya san kuma ƙaryar da suka yi a yanzu gashi ga yana zaune sun masa ƙarya, saboda haka ya san wannan. Sannan kuma idan da can shi wancan ya yi sata saboda ɗan uwansa guda ɗaya ya yi sata, wannan ya sa shi ma ya dole ya zama ɓarawo, to yanzu sun zama biyu, kaga ku ya kamata ku zama ɓarayi, tunda yanzu biyu ne suka yi sata gabaninku. Wallahu a'lam bima tasifun, Allah shi ne mafi sani ga abin da kuke sifantawa na al'amarin Yusuf, kuna cewa ya yi sata. Falo.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالمين.
قالوا سيسكت يا أيها العزيز كاكي يا زما عزيز كنت أزبع يا منا وانا ما تأييكي أكي كرشي با. قالوا يا أيها العزيز سكت يا كي وانا عزيز ko dai ya kasance mukamin da yake rike da shi shi ma Azizu ake kiran wannan title din mukamin kenan, ko kuma a wancan Azizu din ya mutu yanzu matsayinsa ya koma hannun Yusuf alaihi salam. Musamman ma akwai kaulin da yake cewa shi Azizu Misir na farko wanda ya sayi Annabi Yusuf shine IG kamar yadda muka faɗa, shugaban yan sanda. To kaga in shine shugaban yan sanda, yanzu magana za a tsare dan uwansu suke ake ko, kaga ashe za su zo su ce dan Allah IG a taimaka a fitan mana da shi a duba wannan lamari. An gane ko? Ce ya ayyuha al'azizu, akwai kisar da ake faɗa cewa ya mutu ya auri zalika, duk wannan kiso shi ne Isra'iliyat, ba wani tabbaci a cikinsu, ya sa ma ban faɗa ba. Kalu ya ayyuha al'azizu, suka ce ya kai wannan babban mutum, inna lahu aban shaykhan kabira, lalle shi wannan yaro yana da uba tsoho babba. Fakuz ahadana makanahu, don haka ka riƙe ɗayanmu a madadinsa. Inna naraka minal muhsinin, lalle mu muna ganinka cikin masu kyautatawa. Qala, sai Annabi Yusuf yace ma'azanna, Allah ya kiyaye mu, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu, Allah ya kiyaye mu mu rike wani ba wanda muka samu kayan mu a gurin sa ba. Kaga bai ce illa man saraka mata'ana ba, sai yace man wajadna mata'ana indahu, inna idhan la zalimun, ki in mun yi haka lalle mun yi zalunci. Wato lokacin da suka ga tabbas gashi nan dan uwansu za a rike, kuma sun tuna cewa fa sun yi wa ubansu alkawari tare da rantsuwa mai ƙarfi cewa za su koma da shi, duk da cewa shi mahaifinsu Yaqub, saboda Annabi ne a kowace ilhama ta musamman da Ubangiji yake masa, ya yi togaciya ya ce illa an yuhafa bikum, sai idan an fi ƙarfinku, kamar yadda a kisar Annabi Yusuf a nan ma ya kawo wani abin da ya zama masa daga baya abin bakin ciki, ya ce inni akhafu an tadhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun, ina jin tsoron kerkeci ya cinye shi, ina jin tsoron kerkeci ya cinye shi, suna dawowa sai suka ce kerkeci ya cinye shi. To kaga nan ba illa an yuhaqa bikum ta tabbata, a zo a fi karfinku abin ya zo ya tabbata. An gane ko? قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا, سيسك يتوسلي دوس أبو بوا بداؤك نفرك سكتي يلا دعبا أنسنك ما يد دعبايك سننسى مسمى ما شيني أنقن واتو كرم تكيم ناك أدوب ونا سننك ما أبا الناس أوهوني شيكان سشيخوخا tana da wani haƙƙi na musamman, tsoho ne kuma gashi wannan shine yaron sa mafi kankanta kuma yana san shi. Sannan kuma kabiran, zai zama kabiran ko dai kabiran fisid, wato mai shekaru ne da yawa, wanda rike dan nan nasa zai jefa shi cikin wani hali wanda ba mu san yadda zai kasance ba, ko kuma kabiran fi qaumihi, babba ne a cikin mutanansa, an san yadda ake mura'atin shugaba, tunda yana da girma shine shugaban jama'arsa ya kamata a yi masa wannan alfarma wanda yana nuna in za ka kaddamar da bukata to ka kaddamar da wasu abubuwan da za su taimaka maka ka cimma burinka kada kawai ka zo ka faɗi bukatarka ba su fara faɗan bukatar su ba sai da suka yi wannan shimfiɗa inna lahu azan shaytan kabira sannan sai suka ce fa khudh ahadana makana ka rike ɗaya daga cikin mu a madadinsa inna naraka minal muslimin lalle mu muna ganin ka cikin masu kirki saboda haka zaka taimaka mana ka yi mana ihsanin da ka saba yi ka rike ɗaya a tsama da dinsa shi a kyale shi sai annabi Yusuf ya ce musu ma'azallah Allah ya tsare ni an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda mu rike wani ba wanda muka samu kayan mu a wajensa ba wanda muka samu kayan mu a wajensa shi za mu rike shi wannan ita ce dokar da ku kuka yi hukunci da ita don haka da ita za mu yi aiki inna idhal lazalimuna mu in har mun rike wani ba shi ba to lalle mun zama azzalimai wanda kuma bai kamata mu a matsayin mu na masu kokarin tabbatar da adalci ba mai zalunci saboda haka ba za mu kyale mai laifi ba mu rike wanda yayi laifi kaga anan annabi Yusuf alaihi salam ya bari an jingina wa dan uwansa sata duk da cewa dan uwan nasa ya san haka za ta faru tunda ya gaya masa ga shiga plan din da za a yi wanda ya nuna mai haƙƙi in ya sanar yadda haƙƙinsa shikenan inda a ce bai sanar yadda haƙƙinsa ba ba daidai bane a yi masa abin da zai cuce amma in ya amince ya yarda to babu laifi a shari'ance ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ya bada damar aje a kashe Ka'ab ibn al-Ashraf yayin da ya kuntata wa musulmi ya matsa musu ya rika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika ba zuwa yana ganawa da Qurayshawa yadda za a darawo Madina a yi kace-kace da musulmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa wanda zai yi maganin Ka'ab ibn al-Ashraf a lokacin Muhammad ibn Maslama ya ce shi zai yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi lasisi ya bashi dama duk kalmar da ya faɗa ba za ta fishi addininsa ba annabi ya bashi dama lokacin da ya je samu Ka'ab ibn al-Ashraf ya ga ba sai ya ce to kaga mutumin ne ya ce na zo ne ka taimaka mu mutumin nan namu ya matsa mana wallahi a jima kaɗan ya ce mu bada kaza mu bada sadaka mu bada kaza mu bada kaza duk ya kwace kuɗaɗen mu kaga wannan magana ba bai dacewa musulmi ya faɗi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan saboda wani plan ne kuma ya nemi izini manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka nan Abu Da'ila wanda shine abokin plan din shi ma da yazo shi ma sai yazo ya ce kai yace yaya dai mutumin naku yace wallahi gashi nan da ya matsa mana yace ku ba sai kun gaji kun gudu kun bashi yace wallahi muna so ne mu ga karshen abin nan gudun ruwan karshen zurfin ruwan muke so mu gani yace yanzu kaga ya zo ya raba mu da ɗan uwan mu ya raba mu ya hada fada a tsakankanin mu ya sa duk Larabawa sun tsane mu yace to yanzu menene yace wallahi wasu kudade yace a sai mun bayar to shi da a lokacin suka ce za su ba da ya ce to ku ba da jingina suka ce to jingina mai zai ce ku ba da jinginan matan da yake dan iska ne da yahudi sai ce a ba da jinginan mata suka ce a ya za mu ba da jinginan mata kai ka fi kowa ka kyau cikin Larabawa.